This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da 16. Masu tsaron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 16 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne tare da daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Grace, a ba mu kanun labarai.
To, Ladan, waɗansu yankunan bakin wake mata su uku sun tarwatsa kansu a Maiduguri, Najeriya, suka kashe akalla mutane huɗu da kuma kansu. Kungiyar Taliban ta ci alwashin zafafa hare-hare kan cibiyoyin Amurka yayin da take Allah wadai da shawarar da Amurka ta yanke na jinkirta janye da karinta daga Afghanistan. Kana ƙasar Turkiya ta sanar da harbo wani jirgi da bata san ko daga wace ƙasa ya fito ba, da ta ce yayi mata kutse a sararin samaniyan ta kusa da kan iyaka da Siriya.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar abinci ta duniya, ko ina matsayin Najeriya a wannan ranar?
Yambe na mai hake noma a wannan gona.
Ina noman masara da wake da saburodo.
Ita ko hukumar custom ta bayyana dalilinta ne na bada umarnin shigo da shinkafa cikin ƙasa.
To, kasan dai kotun can ma dama ba hannun shigar da shinkafa ba. Abinda aka yi shine duk wanda zai shigo da shinkafa ya bi ta hanyar ruwa.
Sai kuma a can Kamaru, yau ne aka tebe a matsayin ranar makoki sakamakon wanda suka rasa rayukansu a turmutsin da ya faru a Makka.
Yayi wani abin na kuzo ku gani wanda watakila makautanmu wanda suka fi mu adadin musulmai a ƙasa ba su yi ba.
Kana muna ɗauke da shirin Musulunci tushen rayuwa na Usman Ahmed Kabar, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Akalla yankunar bakin wake mata uku ne suka tarwatsa kansu a Maiduguri, Najeriya, suka kashe akalla mutane huɗu da kuma kansu. Fashewar ta auku yau Juma'a da Asuba ne ‘yan sa'o'i bayan waɗansu tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke Maiduguri, babban birnin jihar Borno, da ya kashe mutane 30. Jami'an agajin gaggawa sun bayyana yau Juma'a cewa ‘yan ƙunar bakin wake biyu sun tarwatsa kansu a cikin wani masallacin jiya Alhamis da yamma a birnin Maiduguri. An tada nakiya ta biyu ne da nufin kashe mutane da ke ƙoƙarin kai ɗauki bayan fashewar na farko. An kuma tada bama-baman ne lokacin da mutane suka taru suna sallar magariba. Mutane da dama sun ji raunuka, ‘yan sanda kuma sun shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa masallacin ya yi kaca-kaca. Ko da yake kawo yanzu babu wani da ya ɗauki alhakin kai wannan harin. Ƙungiyar Boko Haram a Arewa maso gabashin Najeriya ta sanar da niyyarta ta kafa shari'ar Islama. Ƙungiyar Boko Haram ta kai hare-hare kan iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya. Ranar Laraba, shugaban Amurka Barack Obama ya sanar da cewa Amurka za ta tura jami'an sojinta domin gudanar da aikin sa ido ta sararin sama a yunkurin dafa wa ƙasashen Najeriya da Chadi da Kamaru da Benin da kuma Niger da suka kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin shawo kan mayakan. Obama ya ce za a girke rundunar sojin Amurka ne a Kamaru, kuma sannan a hankali adadinsu zai kai kimanin 300. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ce za su kasance a wurin ne har iya lokacin da aka bukata su kasance.
Kungiyar Taliban ta ci alwashin zafafa hare-hare a kan cibiyoyin Amurka tana Allah wadare da shawarar da Amurka ta yanke na jinkirta janye da karunta daga Afghanistan. Mayakan kishin Islama sun mai da martani ne daga sanarwar da shugaba Barack Obama ya yi cewa zai bar dakarun Amurka 1,800 da ke Afghanistan a halin yanzu har zuwa ƙarshen shekara ta 2016, kafin rage yawansu zuwa 2,500 zuwa lokacin da zai bar mulki a watan Janairun shekara ta 2017. Don farko, gwamnatin shugaba Obama ta yi shirin barin sojojin Amurka 1,000 ne kawai bayan shekara ta 2016, ta da mai da hankali kan tsaron ofishin jakadancin Amurka a Kabul. A wata sanarwa a kakakin ƙungiyar Taliban, Zabihullah Mujahidin ya tura wa muryar Amurka ta email. Ya ce ƙungiyar mayaƙa ta shaida jaddada cewa dakarun Amurka ba za su daina mayar da suke yi a Afghanistan ba, kuma suna alkawarin da basu da niyyar cikawa da nufin yaudaran 'yan Afghanistan da kuma Amurka ne kawai. Sai dai wani dan majalisar dokokin Afghanistan, Shukriya Bari Karzai, ya ce tura lokacin da janye dakarun zuwa gaba ya dace. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani shi ma yi na'am da wannan shawarar, ya ce ta ƙara bayyana irin dangantaka na ƙudda-ƙudda ke tsakanin Amurka da Afghanistan.
Jami'an ƙasar Isra'ila sun ce Falasɗinawa masu zanga-zanga da ke shirin gudanar da gagarumar zanga-zanga yau Juma'a sun cinna waɗansu sassan wuraren ibadar Yahudawa wuta yayin da ake ci gaba da rikici. Wani gungun aƙalla Falasɗinawa 100 ya yi amfani da mesa wuta suka cinna wa kabarin babban malami Yusuf wuta da dare a garin Nablus na Falasɗinawa. Daga baya kuma jami'an tsaro na Falasɗinawa suka tarwatsa 'yan bangan suka kuma kashe wutar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon da batun abinci. Yau take ranar abinci na duniya. Wakilanmu daga Abuja da Birnin Badun sun duba wannan batu ga kuma rahoton da suka aika mana.
Manoma a Najeriya yana ci gaba da korafi bisa rashin samun isasshen tallafi daga gwamnati. Gambo Abubakar wani karamin manomi ne a Najeriya.
Taimakon nan baya zuwa ga makananan manoma. Saboda taki in an zo da shi bai kai gare mu, domin kafin ya zo in kasuwa sun sai su kananan manoma baya kai gare su. Kiya idan gwamnati ba ta taimaka bangaren aikin gona ba, ina ganin za a samu matsala. Saboda zai kai fagen da domin yanzu noman ya kai ba a iya yin shi sai da takin zamani. To kuma idan ba taki ta taimaka ba, gaskiya talaka zai zo ba zai iya noma ba, domin ba zai iya samu kuɗi da zai sai taki ba. Saboda idan ka sai taki buhu ɗaya, sai ka sai da masara buhu uku, sannan ka sai taki buhu ɗaya, zai sa cewa noma zai tabarbare, zai lalace a Najeriya, talaka ba zai iya yin noma ba.
Dr. Muhammad Khalil Othman mataimakin darakta ne a cibiyar bincike da nazari kan aikin gona a Jami'ar Ahmadu Bello.
Akwai matsaloli na samun ingantaccen dabarun noma, domin dabarun nomanmu a Najeriya bai je ko ina ba. Dan za ka ga misali a kadada daya inda ake samun masara a kaman America ko kasashe, ana samun ton ya kai 16. A Najeriya da kir ake samun ton 3, wasu ma ton 1 suke samu a kadada daya. To kaga a ce akwai abubuwa, akwai alamar tambaya da sosai. Gwamnati ta shiga cikin harkan noma, ba wai ka kawo taki ba kawai. In ka kawo taki, shin tukunan da ka ba taki ya san yadda zai amfani da taki din, koko kasa wajen ma irin wannan takin take bukata? Kaga akwai wannan, ita gwamnati da su manoma kowa ya tashi ya yi da cewar noman nan shine babban alheri a kasar nan, a kuma kowace irin kasa. Saboda daga ranar da baka da abinci sai ka nema, sai ka dogara a wata kasa, to tun daga ranar nan ka shiga tagayyara.
A da dai aikin gona shine babban hanyar samun kuɗin shiga a Najeriya, amma cewar Yushewu Aliyu wani ƙwararre kan tattalin arziki a kasar, yanzu Najeriya ba ta iya ciyar da kanta abincin da za ta ci.
Abincin da za a iya nomawa an kasa yadda za a yi a noma shi a wannan nahiya. Aikin noma wani abu ne wanda yake neman hukumomi da jami'an gwamnati da talakawa da 'yan siyasa su gina a kan shi, domin shi ne idan suka haɗu zai taimaka ma noman a samar da abincin da za a ci, ba sai an dogara ko da kaso 10 wajen siyo abinci ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga Ibadan ma wakilinmu Hassan Umar Tambol ga tsarban da aiko mana game da wannan ranar.
Albarkacin yau ranar abinci ta duniya, na ziyarci wasu manoma a gonakinsu suna noma, inda na tattauna da su kamar haka.
Sunana Abdullahi Maigondu Maulida.
Mala Abdullahi Maigondu, ga nan a gonaka a halin yanzu.
Yanbe na me hake noma a wannan gona?
Ina noman masara da wake da saburodo. Akwai kuma rogo wanda nisa ina noman shi. Bada bayan haka da ina tunani in yi noman dawa, amma abin da ya hana ni noman dawa da tsuntsu da ra ba su suke halaka muna amfanin gona.
Kana ganin cewa dawa tana yi nan kamar Ibadan?
Insha Allah, wanda an yaka sasu na yi don lagos da sawa ne na sa kuma na samu, amma gaskiya tsuntsaye da raba sun ka dame ni, sai sanni bari noman shi yanzu.
Yanzu kamar hekta nawa hake noma na wannan wato masara wake da soɓororon nan?
Insha Allah, a misali yanzu in mun kai ai za a samu kamar eka hudu nan haka ne da gani insha Allah.
Kuna samun takin zamani?
Wallahi malam, ba mu samun takin zamani. Muna kwasa taki irin na shanu, cankara.
Sarkin fara zaki maruda.
Sarki da me hake noma a wannan gona taka?
To harko da ina noma masara kuma da rogo da wake.
Yaya baton taimako daga gwamnati?
To mu kan bamu taba samun shi ba.
Kamar rancen kuɗi ko kuma taki ko kuma motocin noma ba ku samu?
Ah mu bamu taba samun ko guda ba don takin gani zamani ba mu samu ga kai muka dauka tai muna kaiwa da aji kullun shi muke ni dauka in lokaci yayi.
Me ba ka shawara kabbar waton arewacin Najeriya ka dawo nan Ibadan kudu maso yammaci kana noma?
To saboda na taho na yawa ta na kasan noma kuma ni mai son yi niki.
Kana ganin cewa ta samu amfanin gona anan bisa ga arewa?
To nan gaskiya ana samu gurgudu don fara noma nan kasa ga abin da samu buhu 30.
Na me kenan?
Na masara.
Da a ce ka nemi taimako ga gwamnati, me zaka ce gwamnati ta taimaka ma da shi?
To na daya dai gaskiya muna da karancin mota, sannan kuma muna da karancin taki ba mu da shi.
Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To Allah ya tabbata da alheri. Ita ko hukumar Kwastam ta bayyana dalilin ta ne na bada umarnin shigo da shinkafa cikin ƙasa kamar yadda Umar Faruk Musa ya aika mana a cikin wannan rahoton.
Hukumar Kwastam ta Najeriya ta cire shigowa da shinkafa a jerin kayayyakin da aka haramta shigowa da shi a cikin Najeriya domin samowa Najeriya ƙarin kuɗaɗen shiga da kuma baiwa masu noman shinkafa a ƙasar damar noma ta a kankari. Wannan matakin da ya fara kawo cece-kuce tsakanin mahukuntan kwastam da masu noman shinkafa, waɗanda ke ganin cewa ɗage wannan haramcin zai ƙara yawan shinkafa a cikin Najeriya kuma ya taƙaita yawan ko albarka da za ta yi a cikin Najeriya idan aka noma ta. To amma a filin da na yi da shi, kakakin hukumar kwastam ta Najeriya Mr. Joseph Afta yana ganin tamkar fahimta ne ba a yi ba. Sau da daman ai ba haramta shigowa da shinkafa a cikin Najeriya ba, an da ya taƙaita shigowa da ita ne daga wani ɓangare.
To kasan dai kotun can ma dama ba hana shigar da shinkafa ba, abinda aka yi shi ne duk wanda zai shigo da shinkafa ya bi ta hanyar ruwa kai zai bi boda, saboda a lokacin kastam tana da karancin kurewa akan yadda za hana shigarwa da shinkafa ta hanyar boda. Kasan dai yadda bodar Najeriya take, mutum yana iya sa kai ko ta ina ne kawai ko a daji ko tawani iri kawai zai shiga Najeriya. Lokacin ba mu da isasshen ma'aikata, ba mu da kuma isasshen korewa da kuma kayan aiki. To kai dai ka san cewa shekaru uku ko hudu da suka wuce kwastam ta doke sabbin ma'aikata, an kuma kara korewa akan aikin patro-patro, kuma an samu kayan aiki wato kenan motoci da kuma jirage, wanda a yanzu a matsayin yanzu kastam ta gani tun a matsayin da muke muna iya magance wannan matsalan smuggling ta hanyar boda. Kuma kakamata a lokacin nan mutane suna shiga, mutane suna shigo suna smuggling suna faskorin shinkafa ta hanyar boda, abu biyu muke asara. Number one, muna asaran revenue, wato kenan kudi da zai shiga asusun gwamnati, da kuma yakan kawo matsala har ya kawo ma ga asaran rayuka. Shine dai yanzu kastam ta gani tun da yanzu korewa mu ta bunkasa, kayan aiki mu ya bunkasa, gara a bar su shigo ta hanyar gaskiya ta hanyar boda kamar yadda maza shigo ta hanyar ruwa, kuma su biya haraji. Kaga hakanan zai kara kudi da muke karba ma asusun gwamnati na Najeriya.
To amma akwai waɗanda ke ganin cewar wannan bai yi wa ƙungiyoyin masu noman shinkafa daɗi ba, saboda kamar an ba da damar a ta shigowa da shinkafa kuma ta cikin Najeriya ba za ta yi albarka ba.
To kasan akwai bambanci a tsakanin haraji. Su wannan kungiya da kake faɗa, duk member wannan kungiya zai biya haraji a kashi 10% da kuma tara a kashi 20%. Amma kuma duk wanda ba member wannan kungiya ba za su biya harajin 10% kuma tara 60%. Kaga da akwai bambanci, don a kyautata musu kuma nasu kuma ya samu bunkasa.
To amma baki daya a ta baka ganin kamata a hana ma shigowa da shinkafa ko a ruwa ko a ina domin a noma ta cikin gida kuma a samu da aiki cikin Najeriya.
To wannan dai zai zo ma abu ne wanda kowane dan Najeriya zai so. Ka san mutum, indan mutum zai iya yayi abu ba zai so ma ya karba na waje ba. Duk dan Najeriya yana da kishin hakan nan ta samu zuwa gaba. Amma a halin da muke kana gani yanzu muna da isasshen shinkafa wanda za mu iya, wanda zai
Mr. Joseph Afta kenan kakakin hukumar kwastam ta Najeriya a tattauna da nai da shi a Abuja, yana kare matsayin da gwamnati ta ɗauka akan cire haramcin da aka yi na shigowa da shinkafa daga iyakoki na Najeriya. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
idan kuma muka tsallaka a jamhuriyar Kamaru yau ta kebe a matsayin ranar makoki sakamakon mutuwar wasu ƴan ƙasar da suka yi a aikin hajin bana ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan labaru kuma kakakin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru Isa Cinuwa Bakari ya gudanar da wani babban taro da manema labarai a ofishinsa da ke babban birnin ƙasar Yaounde. Dalilin taron dai domin karanta saƙo ne na shugaban ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da ya miƙa wa kakakin gwamnatin a cikin wasiƙar. Ya ce shugaban ƙasar ya yi nuni da cewa a yi wa musulman ƙasar gaisuwa ta musamman, musamman ma mahajjatan wannan shekara na 2015. Bayan haka kuma ya ce shugaban ya ce an ware ranar Juma'a 16 ga watan Oktoba 2015 miladiya zai zama na ranar makoki ne a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya. Kuma ya ce za a sauke tutar ƙasar na yini guda domin tunawa da 'yan ƙasar ta Kamaru waɗanda suka kwanta dama a yayin da suke gudanar da aikin hajji kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Sannan ministan labarin ya ce shugaban ƙasar ya umarci jama'an musulmai da su gudanar da addu'o'i a masallatansu domin samawa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya salama, kuma kristoci ma ba basu a baya ba. Inji shugaban ƙasar ya ce dole ne su bada nasu gudunmawar na addu'a, kasancewar abinda ya samu ɗan Kamaru na ɗan Kamaru ne. Kakakin gwamnatin ƙasar na jamhuriyar Kamaru ya ci gaba da cewa
le conseil des ministres présidé par le chef de l'état à l'entame de nos travaux
gwamnatin ƙasar ta ware maguran kuɗaɗe na musamman har miliyan 70 na saiba kuɗin ta jamhuriyar Kamaru domin taimakawa iyalan waɗanda suka rasu ko suka jikkata. Mahajjata dai na wannan shekara waɗanda suka ziyarci ƙasa mai tsarki su kimanin 4,500 ne. A halin yanzu da ake ciki dai jirgin kamfanin Kamerko na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya kammala kwaso mahajjatan. Kan haka ne na yi wa Alhaji Babule tambaya ko ya suke hangen wannan ibtila'i da ya faɗo wa musulman duniya waɗanda suka je gabatar da aikin hajjin.
Kasan abu hakan na shugabannin ƙasashe ke iko da duk musulmi ne, kirista ne, duk nashi ne. Saboda haka ma a can ma ya turo mana mutum musamman minista wanda ya zo ya gaishe mu ya mana ta'aziya. Kuma na biyunsa kuma yau gashi kuma ya ɗauki rana guda ranar Juma'a ya ce da rana ne na kukan mutuwar musulmi wanda suka mutu. Abin da yin nan ya nuna cewa ina tare da musulmin ƙasar nan.
Shi ma babban limamin birnin Yaounde ya yi mana ƙarin bayani domin wannan ba zata da shugaban ƙasar na jamhuriyar Kamaru ya yi wa musulmai.
A matsayinsa na shugaba, to alhamdulillahi rabbil alamin, ya yi wani abin na kuzo ku gani wanda watakila maƙautanmu wanda suka fi mu adadin musulmai a ƙasa ba su yi ba.
Wannan hali dai da shugaban ƙasar ta Kamaru ya yi ya nuni da cewa tsakanin musulmai da ma kristocin ƙasar ta Kamaru tamkar ɗanjuma ne da ɗanjuma. Minista Chiroma ya bayyana yawan 'yan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da suka rasu da ma waɗanda suka jikkata har ma da waɗanda suka salwanta guda 76 ne suka riga mu gidan gaskiya, 73 kuma suka jikkata, 28 har yanzu ba amo ba labarinsu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
An gaishe ka Muhammad Awal. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC, kuma agogo ce karfe 11:18. Ga shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jilalu wal ikrami Allah shi katida
musulunci tushen rayuwa
kazare da bata da nono.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan makon ma mun sake komawa ne kan maganar mu ta maganar jifan jamra wanda aka fi sani da jifan shedan, wanda har tsautsayi ya faru na turmutsitsiniyar da wasu alhazai suka rasa rayuwarsu, wanda muna fata kuma Allah ya gafarta musu mu kuma ya kyautata ƙarshen mu. A makon da ya gabata Sheikh Yusuf Sambar Gacikun da Sheikh Tijani Bala Kalarawi sun faɗa mana albarkacin bakin su kuma ta yadda suke kallon abun fuskan musulunci da kuma yadda ya kamata a samu mafita a kai. To mun sake samun wani wanda sunan shi Sheikh Tukur Adam Almanar, wanda to mun sake zakulo wani malamin mai suna Sheikh Malam Sheikh Tukur Adam Almanar, wanda shine limamin masallacin Juma'a na Almanar da ke Kabalan Doki a jihar Kaduna a Najeriya. Shi ma zai faɗa mana yadda ya fahimci maganar jifan jamra wanda ake cewa jifan shedan din, da kuma maganar aikin haji da maganar sauƙin da ake neman kila wasu su samu ko kuma alhazan Najeriya wanda ake neman a tattauna akai. Ga Malam Tukur Almanar ga shirin musulunci tushen rayuwa. To amma kafin mu je gare shi za mu je ga Mustafa Nasiru Batsari a jihar Neja wanda kuma an yi taro ne inda akai addu'o'i game da kamawar shekarar musulunci.
Daruruwan makarantun Islamiya ne suka gudanar da wani taron addu'o'in neman zaman lafiya ga kasashen duniya albarkacin shigowar sabuwar shekarar musulunci a duniya. Babban limamin masallacin Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta gwamnatin tarayya dake garin Mina wanda kuma shine shugaban kungiyar makarantun Islamiyar na jihar Niger, Sheikh Bashir Usman Yankuzo yayi karin haske akan muhimmancin sanin shekarar musuluncin
ta shekara ta 1436 domin ai shirin shiga shekara ta 1437 da kuma addu'o'i da fatan alheri ga shugabanninmu da kasashenmu da kuma ɗalibanmu baki ɗaya. Hijira ita ta raba Qur'ani, a samu Qur'ani wanda a ce hijira surorin Makka ko surorin Madina. Kuma hijira ita ce wani al'amari da ta faru a tarihin musulunci da Sayyidina Umar dan Khattab ya ja hada sahabbai akan a yadda cewa daga kan hijira za a danga lissafin shekarar musulunci. Saboda haka idan har mutum bai fahimci shekarar musulunci ba zai samu matsaloli hatta ibadarsa. Domin ta hanyar sanin hijira mutum zai gane wani wata ne Muharram, wani wata ne Rabiul Awwal, wani wata ne Ramadan, kuma duk watannin nan akwai ibada na musamman ko wasu ayyuka waɗanda ake bukata.
A duk shekara dai wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya na bada hutu ga ma'aikatanta a ranar 1 ga watan 1 na kalendar musuluncin albarkacin sabuwar shekarar. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To mun gode Mustafa Nasiru Batsari. Yanzu kuma sai mu je ga shi Sheikh Tukur Adam Almanar daga masallacin Almanar. Da farko menene zaka ce mana a game da maganar jifan shedan madin?
To alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A inda hatsarin ya faru muna dabba wajen a daya bangaren, kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba wa alhazai masu rai hajjin su waɗanda suka rasu, Allah dukan su ya karbi shahadan su, waɗanda suka ji ciwo kuma Allah ubangiji ya ba su sauki. Jifan shedan dai yana daga cikin wato wajiban aikin haji wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana kowane alhaji idan ya je yayi.
Wasu suna ma tunanin cewa ko za a soke maganar jifan shedan ne saboda rayuwar mutane tana shiga cikin matsala ko hatsari. Me ne ra'ayinka kan wannan?
Shi mai martaba sarkin Kano, Allah ubangiji ya ƙara masa daraja da martaba da yarda, idan cunkoson ne yake sabbaba wannan, to sai a rage yawan alhazan maimako a ce kuma waɗansu ayyukan haji an basu. Yanzu a ce an zauna gaba ɗaya dindindin aikin haji kenan, an cire jifan shedan, an cire kwana Mina, to kaga waɗannan abubuwa kuma an shiga daga cikin waɗansu abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su, kuma yake ku yi hajjin ku yanda dinawa. Wannan al'amari ne na wato ijtihadin malaman duk duniya, ba musulman Najeriya bane ko kuma alhazan Najeriya kai suka mutu ba. A hasali waɗansu kasashe ma sun fi mu yawan matattun su a wannan wajen, kuma shekara da shekaru yanda alhazan namu suka je bana haka zuke zuwa shekaru kusan 7-8 da suka wuce ba a samu wannan hatsarin ba, kuma kullu ana kokarin fadada wannan wajen. To a rage alhazan mana, kowace kasa a ce an kayyade mata adadin alhazai kaza kasa da yanda suka saba zuwa, don su je inda yawan ne ke kawo mutuwa sai su je su yi walwala su yi komai nasu a cikin sauki su dawo, maimako a ce abin da ya kai mutane kuma an je ba za a yi shi ba. Ana cewa a je a yanka raguna a madadin shi jifa. Shi Allah madaukakin sarki aikin haji ya rarraba shi ne, akwai inda ya nemi ka masa tawafi a ɗakinsa, akwai inda ya nemi ka masa safa da marwa ka hau wancan tsaunin ka sauka ka je wancan sau 7, akwai inda yake kuma jejin nan na Mina a je a kwana masa a wajen kungurumin daji ne da babu komai a wajen. Kwana Mina din nan yakan sa alhaji mai kuɗi da mai hali da basara ke da mai mulki da shugaban kasa duka su kwana waje ɗaya da talaka akan yar tabarma, su ji yanda rayuwa take, su kwana a cikin daji, su kwana a kasa akan yar tabarma, sannan a dunguma a je Arfa a ji tsayuwan Arfa abinda Allah ya nema, a kwana a Muzdalifa Allah ya nemi wannan, sannan a da a yi wannan jifan, sannan kuma a zo a yi hadaya a yanka raguna, sannan a yi aski. To kaga inda Allah ya nemi raguna daban sai a yanka ragunan a inda Allah ya nema a yi, inda kuma yace nan ina so a jefe shi da tsakuwa sai a yi wannan.
To malam gashi ka koro bayani amma kuma lokaci ba zai bar mu ba sai wani mako in Allah ya so zamu dasa daga inda muka tsaya inda zamu ji shin idan malam tukur almannar aka kira shi wannan tattaunawa da ta shafi malamai domin su fidda mafita a game da jifan jamra shin me zai je ga musu yanzu a madadin wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari da ya kawo mana maganar addu'o'i da aka yi a Mina kamawar shekarar musulunci nan sai kuma shi malamin namu Sheikh Tukur Adam Almannar Jibahiro Dedone shine ya hada sautin shirin kamar yadda aka ji shi
ni Usman Kabara daga sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa
Assalamu kazar da ba ta da nono Allah shi ka ci da biyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai
to madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
assalamu alaikum VOA Hausa sunana Bala Muhammad Dambam ina mika jaje na ga daukacin al'umar Maiduguri a bisa hali da wasu ƴan kunar bakin wake suka kaddamar Allah ka ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. Jikatattu kuma Allah ka ba su lafiya. Amin. Sai kuma sakon malam Angu malamin makaranta da Sani mai langilangi ya wuri wanda suka ci. Muna mika jajen mu ga al'ummar jihar Borno sakamakon tashin wasu tagwayen bamabamai kusa ga wani masallaci a unguwar Mulai a birnin Maiduguri. Waɗanda suka rasa rayukansu, Allah ya ji kansu da rahama. Su kuma waɗanda suka jikata, Allah ya ba su lafiya. Amin. Haba Fulani da Yarbawa waɗanda ke rikici da junansu. Ku sani fa Allah shi hada ku zauna wuri daya dan haka ya kamata ku zama tsintsiya madaurin ki daya sako daga Yusuf Muhammad Gagarawa karamar hukumar Gagarawa jihar Jigawan Najeriya sai kuma sakon kamarin Nura Bello Daraja Kasir Kusau wanda yace assalamu alaikum VOA Hausa muna amfani da wannan rana ta abinci da majalisar dinkin duniya ta wari akan yaki da yunwa akan cewa ya kamata shugabannin kasashen Afirka su mai da hankali gurin tallafawa kananan manoma da takin zamani don wadatar da al'ummin su da abinci mai gina jiki Sai kuma sakon shugaba malam mai zanen hula gololo wanda yace ku bani dama in yabawa goyen bayana ga shugaba Buhari akan sabbin ministoci da ya nada wannan tsari yayi daidai inda ya zabi mutane na kwarai ya ba su ministoci Allah ya taya su riko amin haba ɗan majalisin tarayyar Najeriya wace kuke talakawan Najeriya yin wata kashe su ina shinkafar take a Najeriya da kuke sukar shigo da shinkafa daga kasashen wajen Najeriya sako daga Barmasi Ali Lijan Lemo Kano Sai kuma sakon Adamu Babura jihar Jigawa wanda ya ce yau ranar abinci wadda majalisar dinkin duniya ta ware amma abin takeici shine gwamnatocin jahohinmu a Najeriya ba su ba manoma kulawar da ta dace ba wanda har abincin zai wadace mu a Najeriya Sai kuma sakon Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwar Karfin Madaki wanda ya ce muryar Amurka ina kira da babban murya ga gwamnatocin Najeriya da su hanzarta gudanar mana da zaben kananan hukumomi a jihohin Najeriya domin har yanzu talaka ba mu fara ganin canjin da muka yi a ƙasa ba Da ƙarshe sai sakon Abubakar Lawal Abubakar Daura wanda ya ce hakika harharan da wasu marasa imani suka kai a masallaci a Maiduguri abin takeici ne da fatan Allah ya kiyaye gaba amin.
To yanzu kuma ga Grace ta dawo da labarai amma wannan kara ta takeici.
Haka yake shugaban kasar Bulgaria Roxane Planevliou ya yi nadama da harbe wani dan gudun hijira dan asalin kasar Afghanistan da 'yan sandan kan iyaka suka yi da cewa lamarin ya nuna buƙatar kungiyar tarayyar Turai ta ɗauki matakin gaggawa na shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da ake fama da ita. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar Bulgaria ta ce dan gudun hijiran yana daga cikin wani gungun sama da mutane 50 ne da 'yan sandan kan iyaka suka hango suna kan ƙetare iyakar Turkiya. Akalla 'yan kunar bakin wake mata uku ne suka tarwatsa kansu a Maiduguri, Najeriya, suka kashe akalla mutane hudu da kuma kansu. Fashewa ta uku ne yau Juma'a da Asuba 'yan sa'o'i bayan waɗansu tagwayen harharen kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin da ke Maiduguri.
To madalla da takaita tun labarin mu kawo ƙarshen wannan shirin sai an jima kuma sake dawo muku da wani sabon shirin amma kafin mu tattara yanamu bari mu mika ta'aziyar gaisuwa zuwa ga Vashti Daniel da ƴan uwanta domin rasuwar matan yayansu Esther Daniel wadda ta rasu a Kaduna sakamakon rashin lafiya kuma za a janayizanta gobe a Kaduna idan Allah ya kai mu yanzu a madadin wato da Grace Alheri Abdu da tayan gabatarwa da Daniel Brown wanda ya ba da umarni da injiniyan mu Vasco Ni Ladan Ibrahim yake cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila za su gabatar yanzu sai an ji manku.